darajar da Allah ya bashi ko dan sanin alqur'ani ko dan sanin ilimi ko saboda ibada Allah ya dube shi ya ce masa to cikin abu kaza da na riga nace ai kana ya ce maka bai ko ku abinda ban ce ai ba kai kai Allah bai taba yin haka ba duk mutumin da ka gani yana da ilimi ko yana da alqur'ani yana saban Allah kar ka taba yarda cewa wannan mutum daga Allah ya samu sauki kafirce sa ne kai ya ce ke dan koyi fi karfin ka Allah baya soki amali ko nahayi in ya riga ya rubuta sai dai abu kawai da Allah zai dakatar da amru da nahayi da ya dakatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani fa a kasuwa manzon Allah ya je yana isar da kaike da Allah ya ce masa kun fa anjir ka ci kai wa'azi ya Muhammad wallahi har kasuwa ya je yana wa'azi aka dauki sanda aka dauki dutse ana jifa sa a kasuwar yana cewa Allah ya ce ku kaza Allah ya ce ku barka ba masu jifa na jifa masu duka na duka wani ya dauko wani gungure da kitace in manzon Allah duk ranar da manzon Allah ya ba kasuwar shi ko na gungure sa ya gungure bayan sa ya gungure kayan sa ya gungure kafarsa amma manzon Allah koyi waya ce waya bayana ashe wannan wahala da Allah zai rage wa wani bawan Allah amarin sa yake a bari to ayyan nan sai ubangiji yace kai abin nan ya isa ka bar haka ya Muhammad sai yace da shi ma yayi ka gani anan ne wani mutum yazo ya gani a kasuwar da ya leko ya ga abin da ake manzo Allah duddun duniya manzo Allah saboda jifa da ake mar jini na ta kwarara a sai yana bin amma abin da yake fada bai fata ba ya waiwaya ya ga wadanda suke bayan ma bai waiwaya ba illa abin da Allah ne ya fada shi ki fada sai wani bawan Allah yake wai shin wane ne ake wannan abin ne ni ina ganin mutumin nan me kake tsura amma ne ma haka sai ka ce ba ka jin labarin wani maraya na adidalin da ake fada yace ina jin labari aka ce ai shine wannan me yake yi aka ce zuwa iya ce abinda muke yi din nan tun na gadan iyayenmu da kakanninmu yace du haramun ne shi kuma yazo da nasa yace wai wannan abin shi za a yi saboda haka ake ma haka in ya duya ai ya daina yace yanzu saboda wannan ake ma yace eh sai kewaya sai ta rubuta zana yana tafiya yaje sai ya same shi a gaban sa ya same shi assalamu alaikum ya rasulullah yace alaikum assalam ya miƙa mar hannu sai gaisa yace anta rasulullahi yace ana rasulullahi la faha yace ni ne yace kai ne manzon da Allah ya koyi shi ni ne Allah ya koyi yace da faɗa wannan ba da alfahi ba bai kama annabi manzon Allah ya rike sai yace ashhadu an la ilaha illa wa anna rasulullahi sai suka tafi tani daga ran nan imanin su kenan to ashe da Allah na sauke wani aiki dan mutanen suna shan wuyarsa ko fa dan ba su san abin da ya sauke manzon Allah dan haka wata ran wato shedan ya taba kullowa ya zama kyakkyawan mutum sai ya samu wani wali yana ta ibada yana ta ibada malai yazo ya gaishe shi sai yace kai ne wani yake eh ni duk iblis fa ya samu wani yace kai ne wani da nake jin labarin yace eh yace madallah madallah yace to ni ka ganna nan malaika ne Allah ya aiko ni ya ce cikin ibada kaza da kaza da kaza ya sauke ma da kaza da kaza kai ka huta ka daina yin ibada sai yace inda Allah yake eh yace to ina zuwa malam da ya dauko sanda ya ranta ba masa bi kara ganin ka ba yace dama na sai shedan ne yace Allah bai taba rage wani cikin abin da ya riga yi amru na hayi sannan Allah ya rage Allah bai taba yi ba jama'a kar a damu da iyaye da kakanni akan aikin saban Allah yan ubanka da uwarka masu bid'a ne yan ka tashi sunnar manzon Allah su da suke bid'a nan fa Allah fa bai ce su ba barin sunnar kuma ba Allah ne umarce su ba saboda haka yanzu alal misali malamai in sun zama na kirki sauran jama'a na kirki ne in malamai sun lalace sauran jama'a na lalace ne Allah kiyaye mu to shikenan wato jama'a zamu addu'a nan gari yayi kwarai da gaske gashi har sha ɗaya ma ya wuce Allah ya ba mu albarka a Qur'ani Allah ya shirye mu kuma shirin addini alhamdulillah
majidu wa anadani ahuna lillahi rahim nun wal qalbi wa yadhurun man gani man gobi gani man nun wa inna laka ajran nawira khayra manun wa innaka la ala khuluqin nawin wa ladunir wa yudirun يَا أَيُّهَا الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ وَعَلَهُ مَا ظَلَّهُ مَلِيلِ وَعَلَهُ مِنْ مُهْرَلِينَ
طَعَ يَنْزُوَ اللَّهِ سُورَى قَبَعْكِ تَنْتَ دَعْمَا أُبَنْكِتِ يَا إِتَنِي سَبُوْدَ نُونَ هَالَ يَمَّنْ زَنْقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أُبَنْكِتِ يَا سَامَرْدَ saboda haka muka zaɓin fara karatun ta kanta wato mun kafa dalili kenan akan abinda Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji yake nuhun Allah alaihi abinda Allah yake nufi da wannan nuni Allah shine ya sani amma wal qalami Allah ya ce ya rantsa da alqalamin kudura malaika nan da ake kiransa malaika qalamu wato ana dai tun ana cewa qalamu shi qalamin nan alqalami ne na kudura Allah amma ba alqalami ne na itace ko na karfe ko na wani kara da muke yi ba a'a wato shi kalamu kansa malaika ne Allah ya halice shi sunan malaikan kenan saboda darajar malaikan saboda ban gaskiyar malaikan saboda tsoron Allah malaikan ubangiji yace ya rantsa da wannan alƙalamin wato wannan malaika. Domin shi wannan malaika kalan mutum nan, yayin da Ubangiji ya halicce shi, sai kuma Ubangiji ya halicci lauhu, to shi da kansa lauhu shi kuma malaika ne, allo ne na Allah. To Allah nan na Allah malaika ne, shi kalamu kansa malaika ne. To yayin da Ubangiji ya halicci kalamu, ya halicci kuma lauhu, sai Ubangiji ya ce da wannan alƙalami na kudura shi malaikan nan, ya ce ya kalamu ukutub, abinda Allah ya ce da alƙalamin shi nan, ya ce ya malaika kalamu yurbutu. Malaikan ya tsaya ya rasa abinda zai, ya ɗora bakinsa a kan wannan allo na kudura shi Allah kansa. An ce in an miƙe shi daga masharika zuwa magariba kusa shekara 1000, to Allah ya wuce haka a girma. Malaikan ya ɗora bakinsa, Allah ya ce masa yurbutu, ya rasa abinda zai rubuta. Saboda jin tsoron Allah ya ce da shi yi abu, shi ko bai san abinda zai ba, malaikan sai fake, sai tsage biyu, saboda yana tsoron Allah kada ya masa azaba. Allah ya ce yi rubutu, amma shi ba yin abu sai abinda Allah ya ce. Gashi kuma Allah bai ce rubuta kaza ba, gashi kuma yana tsoro kada ya jinkiri Allah ya masa azaba, saboda haka ya tsage biyu. Allahu akbar, kun ji waɗanda suka san Allah kenan. Ba mu da Allah zai ce ayi kaza, ya faɗa wa annabi, ya kuma gaya annabi, ya kuma faɗa, har ya zo bisa mu duk an tara shi gaba ɗaya. To ka ji malaika Allah ya gaya masa sau ɗaya, amma Allah bai ba shi hakikan abin da zai yi ba, saboda tsoron wannan sai fake, kar Allah ya masa azaba. Sai Ubangiji yace ya kalamu, ya ka zama haka? Yace Ubangiji ka ce yin rubutu, amma ni ba ni yin abin da ba ka ce kaza 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 za ka yi ba, kada in yi abin da ba ka sa ni ba ya zama na saba masa, kar kuma ban yin ba shi ma na saba masa, saboda haka Allah ina jin tsoron ka ce min azaba. Saboda haka na tsage. Allahu akbar, Allah da ikon sai ce to ya kalamu ukutun mata na mata ni nuna ila mun kiyama. Yace kalamu rubuta abin da yake mai kasancewa da wanda zai kasance daga yanzu har zuwa kafin kiyama, kar mu ce da alƙalamin ya sa bakinsa a kan Allah, abinda ya fara rubutawa, abinda Allah ya ce masa ka rubuta, wato rahmati saba kaddari, abinda ya fara ajewa kenan, cewa jin kan Allah ya riga azabarsa. Saboda haka duk abinda mutum ya yi na sako yana sa zuciya, in dai shi mutum ne Allah zai magafara, sai dai in bai ba. Saboda wannan kalma ita ce ta riga azaba, da ya dinga rubutu, ya dinga rubutu alƙalamin, in ya kai sutura ya dawo nan gefen, in ya kai ya dawo, in ya kai ya dawo, sai da in rubuce abinda zai kasance daga ran nan har zuwa ranar tashin kiyama. A cikin rubutun na su hada wannan taron da muka yi, har wannan fitilun da aka ajiye, da wannan rediyo da magana da muke, zaman da mutum zai ma bai daga bakinsa a kan Allah ba sai da ya rubuta a gurin. Bakin abinda alƙalamin ku bai riga ya rubuta ba, har tashin kiyama ba za a yi a duniyar nan ba. Jama'a kun ji irin tsarin Allah, ya riga ya gama komai da komai. Shi ne Ubangiji ya ce ma farradna tun kitabin min shay'in, komai wanda yake a duniyar nan da wanda za a lahira Allah bai baki ba sai da ya rubuce shi tsaf a cikin lauri masu zartarwa kawai ake. Saboda haka aikin Allah sabanin namu. To wannan mala'ika shi ne Allah yake, to ya rantse da irin bangaskiyar mala'ika, sannan kuma ya rantse da abin da ya rubuta, don cikin rubutunsa daga farkon ɗora bakinsa har zuwa zamanin da ya ɗaga, da irin rubuce Allah gaba ɗaya, Allah ya fita ya ƙara abin da za a yi daga farkon duniya har zuwa tashin kiyama, ɗan aljanna su ji aljanna, ɗan wuta su gauta, bai ɗaga ba sai da irin rubuce wannan bakinsa kakkaf, ba abin da za a ƙara, ba abin da ba za a yi ba. Sai ya ɗaga bakinsa kuma ya tsaya yana kuka, yana tsiyayar yau a bakinsa, wato shi ne tawadar, yana gaba yake Ubangiji na rubuce Allah ya cika kuma gashi ba inda zan yi rubutu, yake bakin nan na umarce ka tsaye, shi ne kawai zartarwa ake. To wannan rubutun da ya riga yi ba a fasa ɗaya, ba a ƙara ɗaya, saboda gaskiyar rubutun haƙiƙa ne, Allah ya ce shi ma ya rantse shi, ka gani. To jawabin rantsuwa ku, abinda ya sa Allah ya yi rantsuwa nan, cewar mutanen Maka saboda yawan wa'azin manzon Allah, da ture su akan abin da suke so, da jawo su abin da suke ganin wuyar ba ta iya ba, sai suka ce da manzon Allah innaka lamajnun, kai dai Muhammadu kai dai mahaukaci ne kai. Abin da suka gaya mana kenan, in yana karatu yana karatu, da manzon Allah in ya so mai yin wa'azi, dama jijiyoyin da suke goshinsa malam sai su tashi su raɗa raɗa, gumi ya dinga zuba kenan har ƙasa zai rika tsiyaya. Da haka suka ce innaka lamajnun, kai dai mahaukaci ne kai. Shi ne Allah ya rantse da alƙalamin ƙudura, da kuma wannan shi ainihin a rubutun ya ce ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun, ya ce ni'imar da Allah ya baka ta karanta alƙur'ani wallahi ba hauka bane. Allah ya rantse da kansa ya kusa da manzo Allah kan zargin da kafirai suke masa. Sannan ya ce wa innaka la ajran ghayr mamnun, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga mai ce inna laka tasanni gare ka ya Muhammadu, zan biya ka haƙiƙar abin da ka aikata na karanta alƙur'ani da na tsawatar da mutane da jan hankalinsu su samu gafara. Allah ya ce laka al'ajara, haƙiƙa akwai lada ajara mamnun ba wanda za a hana ba. In kai ibada ko misalin ƙwayar zarra, mutum yana dawowa kake sannuwa ne, Ubangiji sai ya sa a rubuta maka ladansa ran tashin kiyama, kuma sai ya biya ka. Kuma da Allah ma Allah ya gaya bare kuma mu. Sannan Ubangiji ya zai ce wa innaka la'ala khuluqin azim, kai Muhammadu, Ubangiji ya ce haƙiƙa kana kan al'ada wacce take babba, ba kowa zai iya haɗa irin al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ita ce yau za mu karanta wacce Allah iya bai ita da Allah ta hakika kana bisa wata al'ada wato wani hali naka mai kyau na jurewa da daurewa da aikata alheri da rahin sakayyar sharri yace al'adan ku wacce take babba kowa zai iya ta ba bayan ka bar duniya hata kin tsaya ba mai maida a baya da kai kuma daga yanzu har zuwa annabi Adam ba wanda ya al'ada irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba saka wanda ya bata masa tunda yake ka bata masa yace ni ma barin bata ma bai taba yi ba hana shi kuma yake barin rama bai taba hana ba ko ka daina zuwa shi ko yaji ko ka daina ba shi kuma ya baka ka daina mar magana sannan ma zai tuno ma magana irin al'ada ne yake nan wacce mutum da ji ya san shi ba zai iya ba to ka gani amma yanda suke ce ma kai mahaukaci da yin nan fata tubsiru wa yubsiruna da sannu kai Muhammadu ka gani abinda kake na karatun alqur'anin nan kauka ne wai musiruna su ko masu inkarin alqur'ani cewa waka ne bokanci ne hauka ne tatsuniya ne to kuma da sannu sa san wannan abin gaskiya ne ko ƙarya ce haka Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani to saboda haka yanzu za mu karanta wasu abubuwa daga cikin irin dangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa za mu fara domin mutum yana alfahari da addininsa yana alfahari kuma da irin dangana da yake wato dangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yinda ya faru wato cewan wani danwa ne wani danwa ne wala katirin minhu wannan ba abu ne boyayye ba fa inna ulukbatu bani hashim shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kwaya ne na bani hashim daga nan ya kullo akwai kabila da ake ce musu bani hashim to manzo Allah asalin su wato la lat quraish sallan kuma shi tsatsan quraishawa ne wato wajen dangin mahaifiyarsa ana kiran su bani hashim wajen dangin mahaifinsa ana ce musu kuma quraishawa to shi hashim din nan abinda ake kira hakim domin su baiwa dama al'adar su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce tun zamanin da shi asalin kakanninsa ba su shiga domin su ba su cikin addinin musulunci to suna kan al'ada amma Allah ya musu kyauta saboda san mutane ne masu san baki da gaske saboda haka shi hakim din nan ba sunansa asalinsa hakim ba laraba sun sa masa hakim saboda asalin kyautarsa wato wai mai karere ya tafi sai sa a dafe raƙumi da kansa zai sa ya kwankwaɗe ƙashin gaba ɗaya a dafe da naman da ƙashin ayi romo baƙi yan suna wuce ake duk a kira su to saboda haka laraba suka samu hakim wato mai kare da yawa baƙi ƙashi su ci ma'ana hakim kenan shine kaji ubangiji yana yayi amfani da wannan domin shi alqur'ani dama ta ji an ce misalin arabiya ba laraban harshe ko wato shine Allah ya ce wato lokacin da yake bada labarin yadda aka halakar da wasu mutane yace fa kanu ka hakimin mutajin Hashim din nan da wannan Hashim ma'ana su ne Hashim al-Mutazil nan rijigajjen abu wato lokacin da aka halaka da wasu kafirai aka zama da su kamar ka samu kara ko kuma ka samu ciyawa ka sa kura da ka danda ita haka Allah ya zama da su haka shi bani Hashim din nan shi Hashim zamanin baki ke ba abin ke ba su da dare ba su da rana saboda albarkar wannan alherin Ubangiji ya fitar da manzo Allah ta jike shi idan mutum na so zuriyar sa su samu daraja su samu wata bayawa wacce babu irin ta to yawan ta alheri da wanda ya kamata ya bawa da wanda ma ina ganin bai kamata ba da wanda ba shi ya zama dole da wanda bai zama ba shine matanka da ƴaƴanka da bayinka da kuma dabbobinka wannan dole ne ka ba su su rika ba su wanda kuma ba dole ba su ne kamar makota da matafiya da masu bara to kuma su ba su in kana haka fa za ka samu zuriya lake ka gani shi manzo Allah tsakan su ne wa sharafil arabi wa azhum nafara min kibali abihi wa ummihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka lissa fa larabawa kabila daban kabila wa na talaraba kabila wa na talarabawa to in ka dangana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kare darajar laraba kenan dukkan dangin laraba manzo Allah ya fi daraja sannan shine mafi daraja ta dangi kuma a ce wa na dan wane wa na dan wane domin shi tun daga annabi adamu aka ce da ubangiji ya sa haskensa a jikin annabi adamu tun yana aljanna mala'iku duk inda adamu yayi suna bautaki wato zamanin hasken yana tsakansa sannan sai ce ubangiji wannan mala'iku da suke dina duk inda nayi mai dubi yace akwai wani bawa na wanda yake zuriyanka ne daga cikin ka zai bulla saboda shi na samar da duk abin da yake samar mai ba dan shi ba kai kanka ma da ba kace ka ba annabi adam yace yanzu yana nan a jikina yace yana nan a tsakanka na ajiye yace to ubangiji Allah ka dawo da shi gaba gare ni in san a gaba na yake sai ubangiji ya dauko shi daga madaurar wandan adamu sai mai da shi goshin sa kuma sai mala'iku duk inda za su tsira kallon goshin adamu sai ce ubangiji abin nan da yake mala'iku suke bi na saboda shi ka dawo da shi ni ma nika ganin ka ubangiji sai ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sanya shi a yatsan annabi adam alaihi salatu wasalam a yatsan sa na tsakiya sai aka sa hasken manzo Allah nan lokacin lamarin yana alama gari abin Allah ya san yadda hakika lamarin yake zamanin nan sai ga yatsan yayi hakke sai ga kuma nabiya da shi guda hudun nan wato kuma duk sun dauki hakke amma hasken su bai karasa kamar wannan na babban yatsan ba Allahu akbar zamanin nan sai na adam ya ce to ubangiji ka ce wannan na tsakiyar nan hasken muhammad ne wanda yake zuriya ta ne wanda ba dan shi ba da dukkan abin halitta ma ba kai ba yace to wadannan hukun fa wani haske ne kuma. Sai Ubangiji yace to akwai sabban sa wadanda za su taimake shi jihadi a tabbatar da addinin da zan aike ki fara, sune sayyidina Abubakar sayyidina Siddiq, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali, da su Allah ya nuna cikin zamanin maza Allah yana cikin aljanna. Adamu ma zamanin nan bai zo duniya bai zama mutum ba ma, ka gani? Sannan shi ma aljanna yake turan mutane ne da shi, amma kuma yana ci yana sha, amma ni'ima aljanna yake ci. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun a zamanin shi kuma annabi ne, Allahu akbar. Kuma kun ji irin wannan daraja ta sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali. Tun a zamanin nan Allah ya nuna Adamu su waɗannan mutane su ne mataimakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka duk mutumin da yake kaunan manzon Allah ya kaunaci sahabbansa. In za ka yi annabi salati dama shi sa aka ce sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka ce wa ala ali Muhammadin. Me salati ne kyau kenan, domin akwai salati wanda ake ce masa abtar, wanda za ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kawai, to shi ne salati abtari. Amma wanda aka fi so mutum in zai wa annabi salati ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, wato su ala yannan annabi Muhammadu yan uwansa da kuma dukkan mutane kai musu addu'a ne kyau kenan. Saboda haka wanda yau musulmi addu'a kuma Allah zai maka tasa kayya. Jama'a mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba dan shi ba fa Allah yake da bai yi duniya ba da bai yi lahira ba, ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Ubangiji yake da ban halici aljanna ba. Aljanna an yi ta saboda manzon Allah da masoyansa, ba dan shi ba da ban halici wuta ba, wuta an halice ta saboda makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk mutumin da baya kaunan manzon Allah dan wuta ne. Saboda haka jama'a Allah ya ba mu ikon jin horon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ka gani sannan kuma wa min ahli ma kata min akrami biladillahi ala Allah wa ala ibadi, idan kana so ka sani a duniya wani gari ne wanda yafi daraja duk gaba daya, to cikin Makka kenan. Duk duniya ba wani gari da yake ambace shi mai daraja sai Makka, bayan Makka kuma sai Madina. Dalilin da Makka ta zama ita ta fuko wace daraja, ta samu abubuwa daban-daban. Na farkon su dai Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine ya mata addu'a zaman da yake cewa rabbana inni as'alu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi inda baytil muharram rabbana li yuqimu salata faj'al al-ikram min an-nas wa ilayhim warzuqhum min al-thamarati la'allahum yashkuruna. Kaga wannan addu'a duk duniya ba wani annabi da yawa garin sa addu'a wacce Allah ya tsaka kamar wacce Allah ya yi masa. Kaga yanzu aka mutum sai ya dinga talabi saboda Annabi Ibrahim ya roki Allah yace Allah na roke ka sanya san zuciya wato Makka ta zama dukkan musulmin duniya suna so su zo Makka. Allah na roke ka wannan. Duk inda musulmi yake yi da dare ne da rana ne banda ide maka ba abin da zai yi ki, yace Allah na roki ka ne. Ubangiji yake na amsa maka ne kuma haka Ibrahim. Saboda haka yanzu kaga sai mutum ya zama da ko zai yi sallan ruwa zai yi a ƙasa zai tafi kudin sa ma sai ya kasa su biyu ya ɗebe sauran saboda kaunar zuwa maka malam ya biya ya je maka addu'a ran Nabi Ibrahim kuma. To duk duniya ba wani gari mai daraja kamar ka. Akwai ɗakin Allah kuma a cikin garin wanda a duniya ba inda Allah ya taɓa ajiye ɗakin ko da minti ɗaya ya zauna sai nan cikin masa. Bayan wannan kuma nan aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, nan ne kuma asalin iyaye da kakannin sa a nan su banda maka kuma duk duniya ba wani gari da Allah ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani. Daga Baqara har Nasi in kana karatu ba ka ji Allah ya faɗi sunan wani gari sunan sa a ce da shi gafi gari kaza ne wannan ba sai Makka. Ko da yake Ubangiji ya ambaci Madina inda Allah yake sa Yathriba, domin ita Madina tana da suna iri da yawa, ga can asalin ta sunan ta Yathriba, amma da manzo Allah ya kaura daga Makka ya je sai Hana, yasa aka yi a cikin Madina. Yace daga yau Madina ta sauya kara ƙara ce mata Yathriba, sai dai a ce mata Taibatu, to daga nan sai ta koma Taiba kuma sai aka daina kiran ta Yathriba din. Mun gari ne wanda yake da mutane suna shan wahala a cikin sa, shi nan asalin zuriyar wajen mahaifan mahaifiyar manzo Allah kenan kasar Madina. Makka kuma zuriyar asalin iyayensa maza kenan. Saboda haka da iyaye dangin iyayensa maza suka tsananta mata daga ba sai kaura sai koma wajen dangin kuma na mata nan ma bai kinga saboda abin da yake da shi. A ce dama ba shi ne ba a ƙauna ba abin da yake faɗa ne ba a ƙauna. Saboda haka duk mutumin da zai faɗi gaskiya kar ya nemi wani farin jini ko soyayya, a ya nemi koyayya wajen Allah kawai. Kuma abin da zai faɗa ya tabbata gaskiya ya faɗa, bai faɗa don ran wani ya yi daɗi ko ku don wani ya soki, bai faɗa don Allah kawai. Ka gani? Allahu akbar. Domin Makka Allah ya ce duk duniya ita ce ummul qura, uwar dukkan garuruwa, amma duk abin da yake kewayen Makka kuma komai girman gari, wato sunansa kewayen Makka unguwa ce kawai, kamar birni ne da kewayen birnin. Haka ita Makka ita ce asalin biranen duk duniyan nan, kuma dukkan kowane gari sunan haula a man haula Allah yake. Kun gani jama'a? Saboda haka mun gode Allah da ya bamu Makka ya bamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wata ran yake faɗa, yace bu'insu min khair quruni bani adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni allazi kuntu minhu. Manzo Allah yace an aiko ni, wato Ubangiji ya tashe ni daga wannan yayyen tsara cikin bani adama daga wannan sai wannan cewa kabila kaza ba mai daraja sanan nake daga wannan har zuwa kuma kabilar da manzo Allah ya fita su ne Quraishawa Bani Hashim. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bayani yace inna Allaha khalaqal khalqa ubangiji ya halitta abin halitta faja'ala min khairihim sai ya sanya ni a cikin fiyayyen dukkan abin da Allah ya halitta su ne Larabawa. Dan haka duk harshen da mutum yake a duniyar nan Balarabe a gurin sa sunan ka babbawa. Kiran dukkan da kake da fasiha kuma a wajen Balarabe gani yake kamar da kike sai dai dan musulmi ne kai ya nema kallon darajar musulunci kawai, amma wata daraja taka ta fasaha ko ilimi suna ganin kai baba ce komai kike ba. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ku Allah ya zabe shi ya fitar ka gani. Kuma ta kai yaral qaba'ila ubangiji yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na mana labari yana sanarwa yace ubangiji yana zabar kabila kaza kabila kaza. Sannan ubangiji ya sa shi min khairi kabilatin daga cikin fiyayyar kabila duk kabilar duniya babu mai daraja irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ta kai yaral buyuta Allah na zabar dakuna dakuna daki iri kaza dakin suwa na dakin suwa na annabawa faj'ala ni min khairi buyutihim yace sai Allah ya sanya ni a cikin fiyayyar dukkan dakunan annabci. Fa ana khairuhum nafsan yace ni ne nabi su a wajen rayuwa mai kyau wa khairuhum baitan ni ne nabi su kuma kyakkyawan ɗakin annabi. Allahu akbar. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha qafa min walad Ibrahim Isma'ila ubangiji ya zaba a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim Allah ya zabi annabi Isma'ila babu kamar sa domin Isma'ila shine farkon Larabawa. Dukkan wanda ya ji harshen Larabci ya same shi ne ta wajen annabi Isma'ila alaihi salatu wasalam shine zabihullahi. Wato wanda Allah ya ce a je a yanka shi a maimakon lahiya shine annabi Isma'il alayhi salam, shine asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin sa ne, wato ya zama kakansa ne. Sannan ya ce kuma wattafalin walad Isma'il bani kinanaka ubangiji sai zaba a cikin zuriyar annabi Isma'il aka zabe ƴaƴan bani kinanaka su kuma sun fi kowanne daraja. Wattafalin bani kinanaka Quraysh daga cikin bani kinanaka Allah ya zabe Quraishawa ba mai daraja. Wattafalin Quraysh bani Hashim daga cikin Quraishawan Allah ya zabe bani Hashim su kuma ba kamar su. Wattafalin bani Hashim Allah kuma ya zabe bani Hashim din nan da babu kamar su ya zabi manzo Allah ya zama zuriyar su domin an ce in ka dinga misafi daga annabi Adam har zuwa manzo Allah ba a taba samun ko kakanka ko wajen uwa ko wajen uba wanda ya taba yin zina ba. Tunda ka duba daga kan annabi Adam har zuwa manzo Allah kai ba a samu dan zina ba, ba a samu kuma inda manzo Allah aka je aka sa maniyin sa a cikin zina ba. Domin daga wannan daga Adamu da aka dauke shi sai aka sa a tsatsan kisu dan Adamu din zamanin da Adamu ya bar duniya daga kisu aka sanya ga tsatsan dan na kisu haka ake biyo da shi haka ake biyo da shi har izo kan Abdullahi din, amma ba a taba sawa cikin mutumin da ya zina ba kuma. Amma kiyaye mu da zina, ke zina wani sharri ne daban. Jama'a mu rika kokari ubangiji Allah mun roke ka Allah ka kiyaye mu wadanda kuma suke aikatawa Allah ya nufa kuma su ba albarka alqur'ani. Saboda haka duk abin da mutum zai yi ya kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bari kuma mu ji kaɗan daga cikin irin girmamawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yake wa wanda yake mai daraja da wanda ake ganin ma bai da daraja da irin baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yawan baya bayansa da kuma irin dauka ya bayar domin an ce dudu wal karamu wa saha wa samati kuma annabi kuma dide ne kun gani. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Allah ya halice shi mutum ne mai tsananin baiwa da gaske duk abin da ya samu sai ya bayar duk abin da ya samu sai ya bayar an ce bai taba je abin da ya wuce abincin kwana goma gidansa ba duk abin da aka samu a wajen yaki in ya zo daga nan samun kwana goma in ka zo sai ka samu ba ko anni a gidansa. An ce wata rana ya yi rabon dukiyarsa abin da ya mallaka sai sisi ya saura a ciki da sisi din nan ya saura gari ya waye a dare ya yi kamar an yi sallar isha ya fito ya ga ko zai ga wani ya bashi sisi nan bai gani ba sai ya koma da ya kwanta sai ya dauka ya fito ko zai ga wani ya bashi bai samu ba sai ya koma har misalin wajen karfe sai bai kwanta bacci ba. Sannan da ya sake fitowa sai ga wani zai wuce sai ya ka bawan Allah da ya zo sai ya danka maka wannan abin in koma ya kwanta sai gangan mutum ya dauka ka. Sai nana Aisha take masa ya rasulullahi dame ka ne ka sa zama baka da lafiya ne yace Aisha dirhami ɗayan nan in yana ajiye ban ba mu bukati ki bani ko ba zan iya bacci ba. Kun ji irin tsananin baiwa da Allah ya bashi bakin abin da ya samu dama ba da shi zai ubangiji ya ce masa zan wata rana an ce yana zaune a cikin sahabbansa zamanin nan sai abin da yake gashi an rarraba kowa da nasa to wajen nasa shi manzo Allah ya dauka ya ba wannan ya dauka ya ba wannan ya dauka ya ba wannan sai wani sahabi ya ce masa ya rasulullahi ya za ka rabar da abin sai ka zauna haka ka bar wannan saboda kai da iyalanka ya zame muku abin da za ku rika ci yau da kullum. Manzo Allah sai ransa ya ɓaci ya haɗe fuskarsa malam ya kauda kansa waje ɗaya sahabbai suka rasa kan manzo Allah tun garansa ya ɓaci. Daga nan sai wani sahabi ya fahimci manzo Allah cewa yana ba da abin nan ya rage na gode ya bata masa rai. Sai wani sahabi ya ce untiq ya rasulullahi la tahab min zil arshi ilala yace ya rasulullahi ka dinga bayarwa karka ji tsoron babu za su same ka ga ubangiji. Sannan manzo Allah ya murmushi ya ci gaba da bada abin sai da ya kare gaba daya. Haka yake kuma in ya tara ki ba ka abin ba zai ba ka dan kankani ba, duk abin da zai ba ka dama in ya ba ka to ya ike ki. Allahu akbar. Jama'a mun ka koyi da manzo Allah a wajen baiwa, in mutun ya tambaye ka ka bashi, in mutun ya yi kuma ka fahimci yana bukata ka bashi. Ka gani wato masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay sayyin fatana na tunda ake a duniya ba taba cewa manzo Allah ba ni kaza yake babu ba, bai taba cewa kuma a'a ba. Idan ka tambaye shi abin da ba ya da shi a hannunsa sai ce da kai ku ka saurara yana zuwa, in kuma kana sauri ka je in an jima ka ba ka ba. Idan ko ba ka sauri to zauna muna sa zuciya abin zai zo, kana nan zaune sai a sa masa hadiya sai ya dauka ki me kake so. Idan ka faɗa abin da kake so in abin ya kai sai ya baka, in kuma abin ya fi sai ya dauki gwargwadon wanda ka bukata kuma ya baka, sai ya rabar duk mutanen samu kuma bai shiga cikin gidansa ba. Kuma tunda yake bai taba koma rabo yake bari mu fara daukan nawa ba, dama mai rabon ka ji ya fara daukan nasu to ai azali ne wannan. Mai rabo baya daukan nasa, dan haka yanzu za a yi rabo wanda za ka yi rabo to kamata yi wani ya dan dauke masa nasa, amma shi in ya fara daukan nasa to ya zama azali ne kuma. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka kawo abu dama sai ya ba wa sahabinsa wanda yake dama da shi, ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan, ya dinga kewayawa da baiwa kenan, sai duk kowa ya samu abin da ya saura kuma shi ne nasa, in kuma ya kare shi kenan. Manzo Allah aka tambaye shi me yasa yake haka, yace ah yace saqin nas akhiru subhan, yace ai wanda yake ba wa mutane abu shine na karshen samun abu, wato mai sha da mutane shine wanda zai zama ya ta na karshe, in bai dace su ba fa sai ka dauki nasa ya kenan. Kaga ya zama zalim. Manzo Allah wata ran an taba zuwa wata mata ta kawo ahlisu fadi su 313 din nan saban nan wanda ba sa zuwa konan da can, sun tsare mutuncin manzon Allah in za a yaki su tashi a musu jiki, don kuma wani abu ne manzo Allah yake so a yi ya zo ya gaya musu, don kuma manzo Allah ya fito ya ba su ilimi bakin zaman su kenan, ba sa sai ba sa sayarwa kuma ba sa da aure ba sa neman komai sai tsare mutuncin manzo Allah sai ibada. Domin su waɗannan ɗin an ce su ne Quraishawa suka yi makida saboda tsoronsu, suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene yasa ne muna so mu je wajen ka bisa Abu Jahl, muna so mu zo wajen ka amma muna jin tsoron waɗannan waɗanda suke zaune a kusa da kai talakawan nan, in mun zo walin su zai dame mu dan ba su da riguna da yawa, yau su sauya gobe sauya ba su da shi kullun riga ɗaya da ita za a kusa, amma in ga abin da muke so da kai ka sa mana rana ɗaya yau mu zo mu tare ka ba mu ilimi, idan kuma gari ya waye su kuma su zo ka ba su ilimi, ya rasu da abin da muke so kenan. Sai ga manzo Allah haka su waɗannan mutane manya manyan Quraishawa fa sai manzo Allah ya ce kai yace haka ba zai yi ba, domin kullum ina